والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode godiya ga Allah subhanahu wataala cikin ikon sa rayuwar mu ta iso wannan rana yau a talata 12/13 ga watan Ramadan shekara ta 1444 ma hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake daidai da nawa ne watan boko ne har an je hudu wato ga watan April ka san lissafin ya rikice wato ga watan April shekara ta 2023 miladiya muna haduwa wannan majalisi na Masjid Ali ibn Abi Talib da kenan gandun wamba idan jin fassara na ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma gurguna abin da ya sawwaka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka cikin abin da yake daidai Allah ubangiji ya datar da mu a gabanin mu ci gaba akwai tambayoyi waɗanda aka rubuta waɗanda za mu karanta wasu daga ciki wanda yana yin tambaya ne dangane da sallar istikhara yace malam ya ake sallar istikhara kuma addu'ar ana yi kafin sallama ne ko bayan sallama to ita sallar istikhara nafila ce ake raka'a biyu abinda ya tabbata cikin riwayar da malamai suka rawaito Bukhari Abu Dawud da waɗansu hadithi ne na Jabir dan Abdullahi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa idan ɗayan ku yana nufin yin wani abu haka yazo cikin hadisin idza hamma ahadukum bil amr ko bi amrin idan ɗayan ku yayi nufin yin wani abu to sai aka ce fal yarka raka'ataini min ghayr al farida to yayi nafila raka'a biyu thumma liyaqul sannan kuma sai yayi wannan addu'a annabi ya kawo addu'a ta istikhara shi abinda ake nufi da istikhara shine bawa Allah zabi wato ana ba mu Allah zabi a cikin al'amara mutum ya sallama ma Allah wannan abin shi bashi da ilimi bai san me yake kunshe ciki ba alkhairi ne ko aka sansa nan lahira duniya da karshen al'amari sai mutum yayi wannan addu'a akwai gabar da ake so sai a ambaci sunan abin haka riwayar ta zo fa yusammihi bismihi sai ambaci abin da sunan abin da yake bawa Allah zabi din kuma nan da yace ana yi kafin sallama ne ko bayan sallama to hadithin Jabir din bai fayyace menene kai tsaye ake yi ba to amma kaman Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ya ambaci cewa a cikin fatawarsa ya ce ya fi munasaba ya fi ma'ana bayan an yi da sallar an sallame sai mutum yayi addu'a ba a cikinta ba akwai malaman da suke ba da fatawan za a yi ne a ƙarshe bayan an addu'a to amma ya ce ita wannan bayan an sallame shi ne abin da zai fi ma'ana saboda yadda siyakin hadithin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyarka raka'atayn min ghayril faridati thumma kaga thumma nan aka ce litartibi ne sannan to shi ne bin bazai ce bayan an idar da sallah shi ne abin da ya fi munasaba wallahu ta'ala a'lam wannan kuma yana tambaya ya ce menene hukuncin waɗanda suke sallah a majalisa bayan akwai masallaci kusa da su to alhaƙiƙa wannan akwai tsoron cewa ba su da sallah saboda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu yawa sun yi ta'kidi akan haka la salata li jaril masjid illa fil masjid babu sallah ga makwabcin masallaci sai dai a cikin masallaci ma'ana sallah ta farallah mutum ba zai yi ta a gefe ba sai dai yayi ta a cikin masallaci jama'a don haka akwai tsoron kasancewar sallar su bata zan karɓa ba abinda ake bukata shine a tahu masallaci kuma masallaci zuwan sa akwai riba duk takun da zakai guda daya ana baka lada a takun kuma ana yafe maka zunubi kuma idan da zaka shigo masallaci ka zauna awa guda kana jiran liman ana rubuta maka ladan sallah kake yi matukar dai sallar ita ce ta tsaida ka haka annabi ya ce ma kanati salatu hiya allati tahbisuhu kuma baicin wannan an mala'ikum Allah suna maka addu'a kaga ashe zuwa masallaci akwai riba mai yawa shafa zunubai ba da lada a dalilin takun da kai baka ladan sallah a jiran da zaka yi halli man yazo addu'o'in kuma da abin nan mala'iku za su maka har an ida sallar ma kana zaune a masallaci suna maka addu'a har lokacin da ka fita to dan haka akwai riba mai yawa a ciki wannan kuma yana tambaya ne yace dabba ce aka kade ta da abin hawa tana kokarin mutuwa sai aka yanka ta yaya hukuncin yankan yake to malamai sun rabu akan wannan mas'ala amma abin dai da a malikiya suka tafi akai idan har bai infazi ila maqataliha ba ma'ana idan har bata zo karshen shurawa ba an same ta da rayi to za a yanka idan an yanka kuma za a ci wannan shine takaitaccen bayani wallahu ta'ala a'lam yana kuma tambaya yace yayi hukunci raka gawa yake shin ana sa ta ne a gaba ko a baya to wannan ya bambanta idan za a raka gawa abinda yake daga koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa in yana kan abin hawa ne to yana tsayawa a baya ma'ana idan ya hawo kan abin nan doki ne ko alfadari ko jaki za a raka gawa to gawar tana gaba shi yana baya amma idan da kafa ne ake tafiya to akan tsaya a ko ina wani lokaci mutum ya halatta ya tsaya ta gabanta ya halatta kuma ya tsaya ta bayanta ya raka ta inda kafa ake tafiya amma idan akan abin hawa yake tafiya gawar kuma ana dauke da ita to ba zai bi gabanta ba bayanta ake bi a raka ta wannan shine wallahu ta'ala a'lam Allah ubangiji ya datar da mu to zamu ci gaba inda muka tsaya cikin suratul an'am kan wato aya ta 151 siyakin da ya tafi har zuwa ayar da take ta gabanta a in ba mu manta ba Allah subhanahu wa ta'ala yana ambata ma kafiran Quraishawa kai tsaye da kuma al'umma baki daya hukuncin sashen abinda Allah ta'ala ya haramta musu da kuma abinda ya musu umarni mun ji bayanin wasu daga ciki kuma ayan farko da aka ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون سياكي ادفي ده ايار غبا ولا تقربوا مال اليتيم وانا مكرمتا تجيا ذا اساكي كرمتا تا سي مساكي يم بياني غرغونا ابين دي سوقا ان شاء الله بسم الله
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد تذكرون
الله تعالى يتي ولا تقربوا مال اليتيم أن يأد في أكاين أبين دا الله تعالى يحرم تام الأمة يتي كدكم كساتي دوكي المرايا إلا بالتي هي أحسن فاتي دا كساتي wanda shine mafi kyawu wato hiya mafi salahu shine abinda akwai kyautatawa a ciki kaga nan wajen kusata aka ce wala takrabu mal al yatimi kada ku kusaci dukiyar maraya kamar yadda can aka ce wala takrabu zina ko wala takrabu al fawahisha ma zahara minha wa ma batan ayar baya aka ce wala takrabu mal al yatimi kada ku kusaci dukiyar maraya sai aka istifna'i illa billati hi ahsan wato sai dai da kusaci wanda shine mafi kyawu wajen kyautata dukiyar ne bayan banna ba to malamai suka ambaci cewa Allah subhanahu wataala nan ya taskance za a iya fahimta kusaci kala uku kusaci na farko a kusaci dukiyar da barna kusaci na biyu a kusaci dukiyar ba yabo ba fallasa ba a kusace ta dan barna ba amma ba wai kyautata ta kuma ake sanyi ba to malamai suka ce duka waɗannan ayat ta nuna cewa bai halatta ba wanda ta halatta shine na uku kusaci dan a kyautata dukiyar wala taqrabu mal al yatimi illa billati hi ahsan kada ku kusaci dukiyar maraya face da kusaci wanda yake shine mafi kyau wannan aya lokacin da ta sauka da kuma aya da ta sauka cikin suratul nisa'i innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wadanda suke cin dukiyar marayu bisa zalunci suna cin wuta ne a cikkunan su kuma sai sun shiga sa'ira wutar sa'ira lokacin da wannan ayoyi guda biyu suka sauka kamar yadda hadisi ya inganta a cikin Bukhari daga Abdullah ibn Abbas sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka shiga kunci hankalin su ya tashi wadanda akwai marayu tattaro da su kuma marayun suna da dukiya na dabbobi tunda su larabawa makiyaya ne to sai su ɗebi dukiyar maraya ma'ana dabbobin maraya sai su hada da dabbobin su a garke guda ana mu'amala da ita a haka kuma tunda garke ɗaya ne ai kaga idan aka je za a tatsi raƙuma ko akuya ko kowace irin dabba wacce take ma'abuciyar nono tara ke tatsa ba za a fayyace wannan na maraya ne wannan kuma tamu bace tunda tana da nono tatsan nonon ma zai sanya ta ƙara lafiya don a bar mata nonon in ya yawaita zai iya cutar da ita to lokacin da waɗannan ayoyi biyu suka sauka kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas ya ambata sai suka shiga kunci sai suka raba dukiyarsu da dukiyar maraya hatta garken dabbobin inda za a ɗaura na maraya daban inda za su ɗaura nasu daban in ma wani abinci ne na dubinai ko abin da ya kama da haka inda za a ware na maraya daban nasu daban to maraya wanda yake da dukiya ba a kallafa maka sai ka masa ɗawainiya ne a cikin dukiyarka ba za a iya masa ɗawainiya ne a cikin tasa to don haka sai su dinga ɗiba daga cikin na maraya suna yi wa maraya ɗawainiya nasu kuma suna yi wa kansu ɗawainiya to wannan din ma sai zamanto suka shiga wani sabon kunci wani irin kunci shine wani lokaci idan an sarrafa abinci ga maraya abincin yakan lalace bai cinye gaba ɗaya ba to wannan ma sai suka ji tsoron kada su fada wani laifi sai suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka koka masa to fa ga abin da suka shiga annabi ya fahimci lamarin da suke annabi kuma la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha baya furci sai Allah ya aiko masa da shiriya to daga baya Allah subhanahu wataala sai ya ambata musu a cikin suratul baqara ayat da take cikin suratul baqara wayas'alunaka 'anil yatama قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. سنة تنبيهنك دنغنى دمرايو sun shiga cikin kunci wajen hada kudinsu da na maraya. Sai Allah subhanahu wataala ya ce kul ka gaya musu wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, in ma kun cuɗa dukiyarku da tasu a irin wannan yanayi a ƴan uwanku ne babu laifi. Allah ta'ala ya ce wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih, Allah ya san wanda yake mai kokarin kyautatawa wajen hada dukiyarsa da ta maraya yana gudanar da su tare daga wanda yake ya hada ne domin barna dan ya cutar da shi. Allah ya ce walau sha Allahu la'anatakum, inda Allah ya so sai ya sanya ku cikin kuncin, ba za a ba ku rangwamen ba sai a ce eh ku ci gaba da ware dukiyarku da ta maraya daban. To don haka idan mutum yana tare da dukiya ta maraya shi ma da tasa dukiyar ya halatta zai iya hada dukiyar waje guda yana juya kasuwa a cikinsu a matsayin shares, a matsayin kowa ya san ma'ana kowa akwai irin nasa kaso. Idan na maraya adadin kuɗi kaza ne ya sani, idan nasa adadin kuɗi kaza ne ya sani, in an buga wane ne yake da percentage kaza, wane ne yake da kaso nawa a cikin kaza. Dan haka lokacin da aka samu riba sai a dinga raba ta ita ma gwargwadon kason. An fahimci bayanin ko? Misali yanzu a ce maraya ne yana da miliyan ɗaya, shi kuma alhaji yana da miliyan biyu, to sai ya hada a cikin kasuwa da miliyan ɗayan maraya da miliyan biyu tasa, kaga yanzu maraya yana da nawa? Yana da kashi ɗaya bisa uku, shi kuma yana da kashi biyu bisa uku. Yana juya musu duk ribar da aka samu sai a raba ta kashi uku, kashi ɗaya ta maraya ne a ƙara masa akan kuɗinsa ko a masa wata hidima ko abin da ya kama da haka, kashi biyu kuma na shi wanda yake waliyinsa. To wanda ya zamanto yana da dukiya Allah ta'ala abin da ya tallata masa yayi kenan. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. In kuma mutum ya kasance talaka ne yana zuwa gonarsa ko yana a caɓarsa ko kuma bai mallaki mota ba, shi direba ne yana jan motar wasu, yanzu kuma ga maraya a hannunsa an bashi ko maraya ya gaji trailer, mun fahimta? To kaga yana da dama ko ya ba ma wani a matsayin direba yana ja, ko kuma shi tunda dama bashi da mota sai ya sauka akan ta wani sai ya hau wannan ta marayan da ke kansa yana ja a matsayin direba. To sai ya dinga daukan gwargwadon abin da ya san alhaji yana bashi in motar alhaji ne, mun fahimci bayanin? To shine wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, wanda ya san talaka ne sai ya ci a bisa abin da shari'a ta sani, in har ya tsallake wannan to hakika ya saba ma Allah subhanahu wataala. To wannan shine kusatan dukiyar maraya billatihi ahsan da Allah ta'ala ya ambata kuma ya nuna halaccinta. Wala taqrabu malal yatimi illa billatihi ahsan, kada ku kusaci dukiyar maraya face da abin da yake shine yafi kyautata. Hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik, At-Tabarani ya rawaito shi a cikin Al-Kabir ɗinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittajru fi amwalil yatama la ta'kuluha zakka, ku yi kasuwanci a cikin dukiyar maraya kada ku bar ta zakka ta cinye ta. Na'am, ko da yaro yana ciki ne ubansa ya mutu aka bar masa gado sai aka haife shi ya gaji dukiyar, ana shayar da shi wanda ke kula da dukiyarsa idan shekara ta kewaye sai an fidda zakka, mun fahimci wannan? Sai an fidda zakka, ba za a ce dukiyar yaro karami bane, a'a sai an fidda mata zakka. Domin al-yatimu min qibalil abi, ko wanda ubansa ya mutu ne ya bar shi kuma bai kai haddin balaga ba, to shine yake zamantowa maraya. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rika yin kasuwanci kuna jujjuya dukiyar maraya kada ku batta har zakka ta cinye ta, domin kafin yaro ya girma a danka masa dukiyarsa in har ba juya ta ake yi ba, to kaga wannan shekara an cira zakka, baɗi ma an cira, wata shekara an kuma cira, to sai kaga dukiyar ta na ƙasa a lokacin da za a miƙa masa ta zamanto ba ta da wani armashi. To wannan duk yana daga cikin ƙa'idoji da ya kamata a kula dangane da dukiyar maraya. Amma wanda zai ci dukiyar maraya bisa zalunci, kamar yadda Allah ya ambata a waccan aya cikin suratul nisa, to innama ya'kuluna fi butunihim nara, suna cin wuta ne a cikunan su, sai yaslawna sa'ira, kuma sai sun shiga wutan gobara. Allah ya mana tsari. Don haka wajibi ne a yi taka tsantsan da dukiyar marayu, sau da yawa ana samu waɗanda suke wakilai akan dukiyar marayu sai su cinye idan yaran ƙanana ne ba su da wayo, sai a yi ta walawala da dukiyar ko a musu musaya, yana da wani ƙaton fili a waje kaza, sai a canja masa da wani wanda bai kai wannan daraja ba. Wannan shi ma dai yana daga cikin zalunci wanda Allah subhanahu wataala zai tambaya a kansa. Ko kuma a sa dukiyar gaba gadi a cinye, ko in babban wane sai ya ce to kar a raba dukiyar, wai zai dinga jujjuyawa, duk ana irin wannan kuskura. A'a, dukiya raba ta ake kowa ya san nasa, ko da yaran yanzu aka haife shi sai a yanka masa nasa kason, wakili kuma sai dinga kula da dukiyarsa har lokacin da zai girma. Amma ba haƙƙi ne na babban wa ya riƙe dukiya wai yana juya musu yana juya musu kuma ba a raba ba. A'a, ya halatta zai iya wakilci akan ƙannansa ƙanana da basu balaga ba, ya musu wakilci ya dinga juya musu dukiya, amma sai an raba ta a san kason waye nawa. Wannan dole ne a shari'a. Abinda Allah subhanahu wataala ya ambata kenan, yace mimma qalla minhu aw kathar nasiban mafruḍa, kadan ne ko me yawa dole sai an raba. Rabo ne wanda Allah ta'ala ya yanka shi, Allah ya babu ikon kiyayewa. To Allah subhanahu wataala yace wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, kada ku kusaci dukiyar maraya face da kusata wanda shi ne mafi kyau. Malam ya ce wa hiya ma fihi salahuhu, shi ne kusacin da akwai kyautata dukiyar a ciki. Hatta ya baluga ashudda, har lokacin da shi wannan maraya zai kai zuwa ga wato ƙarfinsa. Me ake nufi da hatta ya baluga ashudda? Ashudda hudun nan menene ake? To shi ne waɗansu malamai suka ce wannan ashudda ya zo shi a wannan aya ta zo ta mutlaka, wato an sake ta ba a taskance menene iyakar ba, kawai cewa aka ce har sai lokacin da ya kai girmansa. To shi saka wasu malamai suka bambanta wajen fassara. Akwai daga cikin magabata wanda suka fassara cikin tabi'ai, wanda suka fassara ashudda ana nufin lokacin da ya kai shekara 15. Akwai wadanda kuma suka ƙara shekaru, kamar Imam Abu Hanifa shi ya ce sai wanda ya kai shekara 25. Alayhi halin ba a iyakance nawa ne shekarun ba. To don haka a bisa irin wannan mas'ala sai a koma zuwa ga fassara da ta zo ta a cikin Alƙur'ani. Misali kamar ayar da take cikin suratu An-Nisa, Allah maɗaukaki ya ambata fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum, idan kun fahimci shari'a tare da su. To kaga shari'a anan ma aka ambata, ba ambaci shekara ba. In kun fahimci shiryayyu ne suna da hankali, za su iya gudanar da dukiyar tasu. To shine Allah ta'ala sai ce sai ku miƙa musu. Kaga nan din ma dai ba a kawo iyaka na shekaru ba, amma dai an ambaci wani abu, shine ar-rushdu, wato lokacin da yaro ya zamanto yana da hankali ba wai kawai shekarun ba. Ashe ko da a ce ya yi shekaru zuwa 25 ɗin kamar yadda Abu Hanifa ya ambata, ko shekara 15 kamar yadda waɗansu malamai suka ambata, amma bai zai iya kyautata dukiya ba zai iya tsare ta ba, yana cikin wata irin fusga a cikin ƙwaƙwalwarsa, ba shi da lura akan dukiya, daga an bashi lalacewa za ta yi, to ba za a bashi ba. To ya za a iya ganewa ya samu ar-rushdu ɗin? Shi ne malamai suka ce za a iya ɗora shi akan tafarkin kasuwa. In an ɗora shi akan tafarkin kasuwa sai a bashi wani jari kaɗan daga cikin kuɗin nasa, duk yawan kuɗin da yake da shi sai a ɗebo ɗan wani jari madaidaici sai a bashi. Misali in miliyan 100 yake da ita, to sai a dauko miliyan 1 sai a bashi. Sai a ce to ga wannan je kaka dan fara kasuwa. Shi kuma da yaje kawai sai ya so mu duba wata waya babba ta 300 sai ya saya. To an san kage yanzu bai da hankali. Ko ba haka ba? Ko yaje dinke dinke. Ai kudi na ne dama, to wannan bashi da hankali. In an bashi ma batarwa zai har sai lokacin da ya nutsuwa. To amma da aka bashi miliyan 1 nan sai ya rike ta tunda dama ana kulawa da shi, sai ya rike miliyan din ne ya sa ta a kasuwa. Shine can yaje ya auno gero ya sayar a wani waje, ko kuma yaje shi tike yana sayan awaki yana sayarwa, ko kuma wata sana'a da ya koya kafa wani shagon sai yana sayar da wayoyi ko wadansu abubuwa na internet da makamantansu. Shekara da take wayo sai a ce masa ya namarin kasuwar take, ai abin ya abin nan. Aka zo aka duba jaronsa, da aka duba jaron sai aga yanzu fa ya kai miliyan 1,500 bayan shekara daya, ko miliyan 1,300. To wannan an fahimce yana da hankali, zai iya rike kudinsa. To sai a ce abin naka ai yana kyau, wannan ai ya kamata kuma a fadada, ya kamata a fadada ayi kaza ayi kaza, da kai kaza. Ya ce to ai kudin ne abin nan, babba kudin ne abin nan ko kaza. To sai a ce to ba a kara maka miliyan 3. Sai a sa ya kara masa. To kaga lokacin da aka ga tabbas ya kai munzali na hankali da iya tadbirul mal, to sai a sallama masa dukiyarsa tare da shaidu. To shine fadfa'u ilaihim amwalahum. Shi yasa ka Imam al-Qurtubi shi a cikin tafsirinsa dangane da wannan yake cewa, bayan ya ambaci cewa ta zo mutlaka, sai ya ce wa qad takunu fil badani wa qad takunu fil ma'rifati, wato wa qad takunu fil ma'rifati bit tajriba. Shine abin da ake nufi, wato wannan ashudda zai iya kasancewa karfin jiki. Domin asalin ashud na mutum, wasu malamai ma suna fassarawa sai idan mun ji ya kai shekara 33, shine balaga ashuddahu kenan. In ai waiwaya zuwa ga ma abinda malaman tafsiri suka faɗa dangane da Annabi Musa alayhi salam, falamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Yayin da ya kai ashuddahu kuma ya samu cikar jiki, atainahu hukman wa ilma, sai muka bashi annabta. To malamai suka ce shekara 33 ne aka bawa Annabi Musa alayhi salam annabta. To kaga nan sai aka fassara ashuddu wato shekara 33. Alayhi halin za dai a koma zuwa ga bayanin da Imam al-Qurtubi yayi da wasu malamai waɗanda suke bayani irin nasa, na cewa wato qad takunu fil badan wa qad takunu fil ma'rifati bit tajriba, kaman bayanin da muka gabatar. Wannan shine ashudda, wallahu ta'ala alam. Nan malam ya dauke fassaran waɗanda suke ambaci abin nan a balaga, shine ya ce hatta ya buluga ashudda, sai ya ce bi an yahtalima, har lokacin da ya mafarki. Amma nan ba za a tsaya haka ba, sai a ce wata annasu bihi rushda, kuma mutane suka fahimci akwai nutsuwa da hankali tare da shi. Wa yasiru baligha rashida, ya zamanto baligi kuma mai hankali. Fa hina id sallimuhu ilayhi, to asa'in nan sai ku sallama masa dukiyarsa. Amma in an ga babu nutsuwa tare da shi, sai a ci gaba da rainonsa. Wal ashuddu istihkamu quwwati ash-shabab wa sinni, malai ce abin da ake nufi da ashuddu shine kyautatuwar karfin samartaka da kuma shekaru, mutum ya kai shekaru gwargwado. Awwaluhu al-ihtilam, farkonsa shine lokacin da mutum ya mafarki shekara 15. Wantihahu ila thalathati wa thalathin, tukewar al-ashuddu kuma shine shekara 33. Wato kaga nan malam shi sai ya dauki tsakanin aljanibai, ko da wanda suka ce ihtilam, da kuma waccan fassara da aka yi jingina wa zuwa ga ashuddu da aka kwatanta na Annabi Musa alayhi salam, wallahu ta'ala a'lam. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa awful kayla wal mizana bil qisti, kuma ku cika sikeli, ku cika ma'auni shine al kayl, wal mizana ku cika sikeli bil qisti, da adalci. Kada mutum ya kwange a lokacin da zai auna, ma'ana lokacin da zai aunar kai. Idan zai auna ya cika, in zai aunar ya kwange, to ba a san haka. lokacin da zaka saya kai sai ka daddale ba cutar da kai ba amma lokacin da zaka sayar kai kuma sai kai algus to wannan haramun ne wa awful kayl wal mizan bil qist ku cika ma'auni ku cika sikeli da adalci ana yin zalunci sau da yawa a wajen sai da kaya in kayan abinci ne sai ka ga an yi in shi ne zai sai kayan gwari misali to sai ya ga kowanne mai kyau ne sai ya ga yadda cikin kowanne yake in ma har akwai mara kyau to sai ya saye shi a matsayin yadda yake amma shi kuma idan zai sayar sai ya koye mummuna ko ba haka bane akwai dan kwando haka da ake yi na coge masu sayar da dankali da wani tumatir da suwaye sai a saka muna na a ƙasa saman kuma sai a ɗauko masu kyau tas wanda za su yi attracting ɗinka daga nesa sai a jera su a sama har ma masu dankali akwai wani irin jerawa da suke na shegantaka Allah kuwa duk lokacin da ka je za ka sai dankali in dai a cikin kwando ne ka ɗan jijjiga shi Allah ka ɗan jijjiga za ka ga ya faɗa amma saman za ka ganshi da tozo sosai jerawa ake yi ɗan jijjiga shi kaɗan in ka ɗan jijjiga to za ka ga ya faɗa to wannan duk yana daga cikin kwange wanda Allah ta'ala ya haramta wanda ya yi haka a cikin kasuwa ya yi zalunci kuma ya ci riba ya yi zalunci ya ci riba suna wanda Allah ta'ala ya zarge su wa idha menene idha qtalu 'ala an-nasi yastawqun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun idan za su auna daga wajen mutane su za su cika ma kansu amma in su ne za su aunar ko su auna wa mutane a sikeli ne ko a ma'auni yukhsirun sai su tauye musu ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim shin waɗannan ba sa zaton za a tada su ne ga wani wuni mai girma ina amfanin ba dubara in ji Bahaushe dadin da kaji a nan duniya wani ma kuma zaka ga cutar ma wallahi bata taka karata ka da yawa amma saboda zuciyar da kasanta wai sai an yi kuma cutar ba komai bace ba abinda ta kara masa to don haka wa awful kayl wal mizan bil qist ku cika ma'auni ku cika sikeli da adalci bil adl wa tarkil bakhs kada ku yi tauye mudu la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah ya ce ba ma dora marai doka face abin da za ta iya taqataha fi zalika iya wata kawai duk abin da Allah ta'ala ya ce a yi to wallahi za a iya duk abin da Allah ya ce a bari kowa ma zai iya barin sa ba wani abu da Allah ya hana wanda dan adam ba zai iya bari ba kuma ba abin da Allah ta'ala ya umarni ga bawa wanda dan adam ba zai iya yi ba inda ba za ka iya yi ba shari'a da yake tana da yalwa tana da adalci sai ta rangwanta yanzu matafiyi ko zai iya yin sallar sai aka ce rage ta biyu ko ba haka ba an sauƙaƙa masa in zai iya shiga wani yanayi na sarƙaƙi ko abin da ya kama da haka tafiya kada ta zanta sai aka ce to in ka ga ka so za ka iya yin jam'i taqdimi azhar in ta yi sai kai azhar da la'asar a lokaci guda ko kuma in kana so ka jinkirta azhar ka kai ta lokacin la'asar kai kaga an rangwanta maka in mutum bai da lafiya ne sallah dole ne a tsaye yadda zaka cika ta da rukunnanta amma idan larura ta bujiro kaman jinya baka iya tsayawa sai aka ce kai to a zaune in ba za ka iya zaune ba sai aka ce a kishingide in ba za ka duk yadda kake sallar dai a yi ta ko in tafiya kake yan kidnapping sun tare ku ka fita a mota a Abuja suna bunka sun kasa kamawa kuma ga azhar ta yi kaga in ka tsaya yin sallah za su kama ka ko kuma za ka bar sallah ne ka ce ai larura ta same ka Allah bai yadda ba don haka kana cikin gudun kana sallah ka kalli alƙibla baka kalli alƙibla ba sai kai sallah kaga babu abinda shari'a ta bawa mutum na doka wanda ba za ka iya ba in akwai tsanani a cikinsa an rangwanta maka yadda kuma za ka iya ya dace da yanayin da ka samu kanka wa in khiftum farjalan aw rukbana fa idza ma'nantum fa aqimus salah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ba a san sallah ta wuce akan lokacin ta ake yin ta shi yasa Allah ta'ala ya saki tunatar da mu la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora ma rai fa face a iyawarta dan adam bashi da uzuri a wajen Allah ya ki yin abin da Allah ya ce masa ko kuma ya ki barin abinda Allah ya ce masa ya bari. Fa in akhta'a fil kayl wal wazn, inda mutum zai kuskure, kuskure ne ya same shi wajen aw, wallahi ya'lamu sihhata niyyatihi, kuma Allah yana sanin da kyakkyawan niyyarsa kuskure aka samu, to fala mu'akhazata alayhi, to wannan ba za a kama shi ba. Dan akwai umumi na nassosi da suka nuna kuskure, Allah ba ya kama mutum akan kuskure ko mantuwa. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا غفر لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأن دون نصوصين آية حديثي ده سكينونا رنغمي غمتمن ده كسكوري غنغنشي شيني أبن ده الله بايسو متين ناساني كما سيه غنغنشي ياسم بهن أمت أين كانوا أربعين أكيد أو كنسا شي كما سيه سأشرون ده بير كود شيرو كود وقل ko da takwas kai ko da tara da rabi yasa daniya ya saba wa Allah, in dai ana daukan sa a matsayin 40. Allah ta'ala ya ce wa idza qultum, kuma idan za ku yi furuci fi hukmin, wajen hukunci ne aw shahadatin, ko a wajen bada shaida aw ghairihi, ma kai ko zance ne za ku yi, fa ajilu, to ku yi adalci, inji Allah subhanahu wataala. Ko ba da magana wacce take daidai. العدالة في القول شينك فاطمة جنا واتو دجسكيا بالصدق متين فاطمة جنا تجسكيا شين عدلت كومي كفتيش أمحلنسا إن شهد ذاك فتاك فتجسكيا إن ذاك فتني فتجسكيا كومي تكجامك كابيا هكما سيكيم الحوصة سكتشكو إن ذاك فتني فتجسكيا كومي تكجامك كابيا. Mallam Abubakar Imam ne ya fara yin baitin ai. In zaka faki fadi gaskiya, komai taka ja maka kabiya. Da za ka kafa gaskiya ta muku ko? Shine editan ta ai na farko. Komai taka ja maka kabiya. In ka fadi gaskiya, duk abin da za a maka insha Allah ka kubuta wajen Allah. To don haka gaskiya ita ce take kubutar da bawa. وإذا قلتم فعدلوا, idan za ku yi magana ku faɗi gaskiya, ku yi adalci, in shaida zaka faɗa a kayan mutum ka faɗi gaskiya. Ko wane ne? Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bilqisti, kunu qawwamina bilqisti shuhadaa lillahi walau ala anfusikum aw alwalidain wal aqrabin. Ya ku wanda sun kai imani, ku kasance masu ba da shaida da gaskiya. Ka zo za ka faɗi shaida, an kira ka a matsayin shaida, kar ka duba kusacin ka da wanda aka kai ƙara, kar ka duba kusacin ka da shi, faɗi gaskiya. Ko da mahaifinka ne aka kai ƙara, an yi rugima da wanda mahaifinka sai aka kai ƙara, sai aka wane ne? Ka san mutum baya shaida wa babansa, amma zai iya shaida akan babansa. Haka tsarin shari'a take. Mutum ba zai kira ɗansa ya ce zo, a ce alƙali ya ce kana da shaidu, ya ce ina da shi. Ina shaidunka? Sai ya ce da ɗana wane. To shari'a ba za ta karɓa ba. Haka ya faru tsakanin Shuraih al-Qadi, alƙalin Kufa, da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, lokacin da Amirul Mu'minin sulkinsa ya faɗi. Da sulkensa ya faɗi, sai wani bayahude ya ɗauke. Ali ibn Abi Talib ya yi cigiyar sulkensa bai samu ba. Wata rana cikin ikon Allah yana kewayawa a kasuwar Kufa, kawai sai ga wani bayahude da sulkensa a hannu yana ƙoƙarin sayarwa, ana buga ciniki. Sai ya ce wannan sulkena ne. Sai bayahude ya ce ya Amir al-Mu'minin, ya za ka ce sulkenka a kayana a hannuna, kawai ka ce min naka, ya za ka min runto? Ali ibn Abi Talib ya ce wannan kowa ya sani da wannan sulken nawa ne, ya ce to abuna ga shi a hannuna? Ai asali ake bi, asali a shari'a idan aka zo ana duba mallaka a hannun mutum, sai dai in akwai karina da take nuna cewa ba nasa bane, haka tsarin shari'a yake. Sai dai akwai karina, mun fahimta ko? Sai dai akwai karina da za ta kore wannan. To a ƙarshe dai aka tafi har wajen Shuraihu, shine alƙali a Kufa. Kaga Shuraihu al-Qadi wannan bayahude ne, kuma ga musulmi ba ma musulmi ba, amirul mu'minin ya kawo ƙaran bayahude, ya kake gani za a yi? ai sai a ce wannan bai hudan banza makarici munafiki a kwakkwada masa goda ko a kwace sulke a baya to amma adalcin musulunci sai ya ce a abin nan ya amiru mu'minin menene ya kawo ku shi har ya tashi zai bashi wajen zama sai ya ce ƙara na kawo sai ya ce to zan koma kan abin zama na in zauna tunda yanzu adalci za a yi ba bambanci tsakanin wani da wani a gaban shari'a to kaga a lokacin sai ya ce yaransa wani bawansa zai mai shaida da ya ce kawo shaidarka ya ce yaransa shaida ne sannan ya ce ɗansa ma kuma Hassan shaida ne sai ce ya amiru mu'minin ai kafi ni sanin cewa ɗa baya shaida a mahaifinsa mun gane ko wato wannan na kawo ne don yin bayani akan da aka ce wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba to yanzu a kaddare a kowane irin yanayi ne in har ka zo za ka yi shaida ko a mahaifinka ne faɗi gaskiya in mahaifinka ne ba shi da gaskiya to sai ka faɗa shin abin da aya take ambata mana ya ayyuha allazina amanu kunu qawamin bil qisti shuhada'a lillahi ko walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin to don haka idan zaka faɗi magana ka faɗi gaskiya wajen furuci in zance zaka yi ka faɗi zance na gaskiya babu ƙarya idan shaida zaka faɗa ka faɗi shaida ta gaskiya komun kusacin mutumin da kai kuma komun kiyayyar da kake masa kada misali an kira ka shaida wani ya kai ƙaran wani aka ce ina shaidunsa sai aka kira ka kai kuma da ka zo sai ka ga ashe wani tsohon makiyinka ne aka kawo ƙara karka kulla zuciyarka ka ce yau ya shiga hannuna a faɗi gaskiya in shi ne da gaskiya sai ka ce wannan shi ne yake da gaskiya wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa Allah ya ce kiyayya da wasu mutane kada ya dauke ku ku ƙin adalci ku yi adalci shi ne ku kusa da tsoron Allah to dan haka wannan duk ya fada cikin wa idza qultum fa'dilu Allah ya ce walau kana dha qurba ko da ku dangi ne ko da al-maqula lahu aw alayhi wanda za a yi magana gare shi a bada shaida domin sa ko ai shaida akan nasa zal qurba dangi ne ko da mahaifa ne Allah ta'ala ya ce wa bi ahdillahi awfu kaga wannan yana cikin manya-manyan abubuwa da Allah ya umarni da su wanda in an kiyaye to za a samu salahul mujtama wa bi ahdillahi kuma game da alƙawarin Allah awfu ku cika menene alƙawarin Allah ai ma ahidallahu ilaykum min al-umurul ma'duda abinda Allah ya alƙawari da ku cikin al'amura masu tarin yawa Allah ya alƙawari da ƴan adam tun suna cikin tsatson annabi adam alaihi salam wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatuhum alastu bi rabbikum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin tun ana tsatso alamul dhur kun san marahil din ai kashi hudu ne ko marhalolin da dan adam ya bi ai kashi hudu ne akwai alamul dhur akwai nan kuma alhayatud dunya sannan akwai albarzakhiyya sannan kuma sai alhayatul akhirah alabadiyya asarmadiyya dama marahil din hudu ne alamul dhur da can ba a san ka ba to tun lokacin kana tsatson annabi adam ba a san ka ba kana can overseas ba wanda ma ya san ka Allah ta'ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura ba a san ka ba ambace ka ba to tun a lokacin Allah ta'ala ana tsatson annabi adam bai ma fara haihuwa ba Allah ya riƙe alƙawari da ƴaƴan adam ya shaida musu alastu bi rabbikum ba anni ne mahaliccinku mai gudanar da al'amuran ku ba kuma za ku bauta mini qalu shahidna suka ce mun shaida ya Allah an yanke uzurin ne an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin dan kada ranar alqiyama ku ce mu ba mu san haka ba to kaga wannan alƙawarin Allah na farko kenan alƙawarin Allah na farko kenan sannan lokacin da mutum yayi kalmar shahada ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya sake kullo na alƙawarin da Allah ya yadda ba abin bautawa cancanta sai Allah shi kadai yake daya daya bashi da abokin tarayya bashi da kini ballantana wani tsara Allah bashi da wannan kuma doka dokarsa ita ce doka yadda ya tsara haka za a bi ba tare da kuskurima ko salubarwa ba, kuma an yadda babu wanda zai yi bayanin wannan sakon in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan haka shi ma annabi yana da haƙƙi na ittiba, bibiya duk abin da yayi shi za a bi. Kaga wani alƙawarin mutum ya sake kullawa, to duka waɗannan Allah subhanahu wataala ya ce wa bi ahdillahi awfu, alƙawarin da mutum ya kulla tsakaninsa da ɗan uwansa ma dama alƙawari ne wanda yake bai saba ma dokar Allah ba, shi ma wajibi ne a kiyaye a yi. Domin Allah ta'ala ya ce wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula, ku cika alƙawaranku, domin alƙawari abin tambaya ne a wajen Allah subhanahu wataala a kiyama. Kuma farkon suratul ma'ida Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud, ku cika dukkan abin da kuka kukkulla na alƙawara. Alƙawari da bawa yayi to lalle ya cika, yayi alƙawari zai yi kaza, to sai dai in dalili ne na shari'a ya hana shi aiwatar da kazan nan, to dole ne a cika alƙawari. Kada mutane su dauki yana daga cikin alama na munafiki rashin cika alƙawari. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yace ayatul munafiki thalatha, a wani riwaya yace arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan, abubuwa guda hudu wanda duk suke tare da shi ya zan tsantsan munafiki. Wani guri yace alamomin munafiki guda uku ne, munafiki shine wanda ya bayyana musulunci a fili amma fa a zuciyarsa bata yadda da Allah ba, kafiri ne a wajen Allah. To a cikin alamomin da ake gane shi, siffofinsa, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan yi alƙawari zai saba alƙawari, wa idza ahada ghadara, idan yayi alƙawari zai saba alƙawari. Al-ghadaru shine saba alƙawari, saba alƙawari shine al-ghadar. To nan Allah ta'ala ya mana umarni dukkan waɗannan alƙawara wanda kai da Allah da wanda kai da bayin Allah ka cika. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi, kuma game da alƙawarin Allah, ai ma ahida Allahu ilaykum min al-umur ma'duda, abinda Allah ya alƙawari da ku na al'amura masu tarin yawa, wato aw maf'ula, ko kuma abubuwa na aiki wanda Allah ta'ala ya alƙawari za ku yi, ai ma ahadtumullaha alayhi min al-imani, abinda kuke ma Allah alƙawari akan sa na imani, wan nuzuri da bakance da kuka yi, wa ghairihi da wasunsa, wa ma ja'alahu Allahu min al-uhudi fi ma bainakum, da abinda Allah ta'ala ya sanya na alƙawarin da ke tsakaninku kuka kulla tsakaninku, Allah ya ce awfu ku cika, zalikum wasaqukum bih, wannan shine wanda Allah ta'ala yayi muku wasiya da shi, ma'ana shine wanda Allah ta'ala ya umarce ku. Wasaqukum bih ay amarakum bihi la'allakum tadhakkarun, tsammanin za ku tuna, wato tsammanin za ku tuna. Anan malai yace fil umur al-khamsati al-ula, al'amura guda biyar na farko da Allah ya jera a ayan qul ta'alu atlu ma harama rabbukum, sai aka ce Allah tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa la taqtulu an-nafsa allati harama Allahu illa bil haqqi, abuwa guda biyar. Sai Allah yace zalikum wasaqukum bihi la'allakum ta'qilun akaw al-aql, nan kuma da aka ambaci waɗansu al'amura guda hudu shine wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan hatta yabluga ashudda wa awful kayla wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfusukum, guda hudu kaga tara kenan. To su wannan hudun sai aka ce la'allakum tadhakkarun, can aka ce la'allakum ta'qilun, tsammanin za ku yi hankali, nan kuma aka ce tsammanin za ku tuna, za ku wa'aztu. An ambata ne li'annaha khafiyatan gamida, saboda su waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ɓoyayyu wanda ba ko an saba su ba. Can abubuwa guda biyar na farko bayyanannu ne, li'annaha zahira, a bayyane suke, shirka a bayyane take, saba wa mahaifa a bayyane yake, haka ne ko? sannan alfasha ita ma bayyana take, kashewar rai a bayyane yake. To nan sai aka ce la'allakum ta'qilun, tsammanin za ku hankalta. Amma wadannan abubuwa guda hudu abubuwa ne da za su iya boyuwa ba a san su ba, shi yasa su sai aka ce la'allakum tadhakkarun la'annaha khafiyatan ghamida, tunda su a boye suke ba kowa yake iya gani ba. Sai aka ce ku yi wa'aztu, watakila kwa wa'aztu, labudda fiha min al-ijtihad wa dhikr al-kathir, saboda ba makawa kafin mutun ya nesance su sai ya dage kuma sai ya zambe yawan tuna Allah. hatta yaqifa al-mukallafu fiha ala mawqif al-i'tidal, hadda asamu wanda yake an dora masa wannan nauyi ya tsayu a tafarki wanda yake na daidaito, tafarki na bin Allah. Thumma akaba ba'da hadhihi al-wasaya al-hakima allati amara Allah biha ibada, sanne ta aqibi akan wannan wasiya mai hikima na ababe guda tara nan da muka ji, wadanda Allah ta'ala ya umarni da su gabayin sa. ونهاهم عن ارتكاب أبدادها يعني سكما كدس أيكة كيش ينسو فقال سي الله يجي
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم
Allah ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqima, kuma wannan tafarki na ne wanda yake mai kakke. Ai hadha alladhi wasaitukum bihi, wannan abin da aka muku wasiya da shi. Aw jami'a ma fi surati min ithbati at-tauhid, ko kuma duk abin da ke cikin wannan sura na tabbatar da kadaituwan Allah, wan nubuwa da annabta, wa bayani shari'a da bayanin tafarkin shari'a. Allah ya ce sirati mustaqima shine tafarki na wanda yake mai kakke, wa huwa al-islam shine musulunci. Fattabi'uhu, dan haka Allah ta'ala ya umarne ce ku bi tafarkin, ku bi hanyar musulunci. Wala tattabi'u subula, Allah ya ce kada ku bi buga, kada ku bi hanyoyi wanda suka bauɗe. At-turuq al-mukhalafata lahu, hanyoyin da suka saba tafarkin Allah kar ku bi shi. Duk abin da zai kasance الكتاب والسنة عند بعض الناس أرى رأسي أقوم إجماعي نمالمي إجماعي نمالمي شي ما ينادى قوياً بايا أشري أرى الله تمتي يرك أولنا شين سبيل الله ولا تتبع السبل الله تعالى يتي كده كبي وتنسق قوجي فتفرق بكم عن سبيلي بل لنتنا تربى كده تفرق النوى duk lokacin da mutum ya saki layi to ai abode kana tafiya mai kiya kayan titi sai kaga diversion sai ka tsallaka diversion ai shikenan an bar hanya yanzu ba kanta kake ba to wannan tafarki mai kakken shine Allah yake cewa mu bi shi kawai mu ta tafiya shine wanda yake at-tariqul muwassalatu ila al-janna shine hanyar da zai sadar da mutum zuwa ga aljanna amma ma dama mutum ya bi shortcut to fa abin nan za a yi cutting din sa short baadi fatafarraqa bikum an sabili aydinahu alqawim wa huwa alislam mun tafarki bawdadde zai raba mutun tafarkin Allah. Rawad Darqutni an ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Darqutni ya rawaito daga Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda, qala yake cewa khattalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman khatta, annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya mana dogon zani, thumma qala, sai annabi ya ce hadha sabilullahi, wannan hanya da kuke gani ita ce sabilullah, tafarkin Allah din nan da yace wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, thumma khatta khududan an yaminihi wa khududan an shimalihi, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji waɗansu kananan zane ta gefen dama da gefen hagun din wannan dogon layin, thumma qala, sannan sai ya ce hadhihi subul, waɗannan su ne kananan hanyoyi su ne buga, ala kulli sabilin minha shaytanu yad'u ilayha, akan kowace hanya irin wannan bugar akwai wani shaytani yana kiran mutane su tafi, ga su akan hanya suna tafiya shi kuma yana ta kiran su akan su biyo nan, waɗansu sai su bauɗe. Thumma qara'a hadhihi al-aya, sannan annabi ya karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun mal yace wa hadhihi subulu ta'ammul yahudiyya wadannan kananan hanyoyin nan sun hada da yahudanci saboda su ma tafarkin Allah ne da ya aika annabi Musa da shi sai suka bauke suka kagana su wal majusiyya hakanan da majusanci wan nasraniyya da kristanci wasa'iru ahlul milal da sauran addinai wadanda ba musulunci ba wa ahlul bid'i da wadanda suke bibiyan bid'o'i kala kala da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sataftaru hadhihi al umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida wannan al'umma sai ta rabu kashi 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 guda 73 dukkan su wuta za su tafi in banda guda ɗayan ji annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wadda take kan abinda annabi yake kansa shi da sahabbansa qur'ani da sunna kenan dan haka duk addini ne mai shi a cikin nassin qur'ani ne ne shi a cikin sunna ingantacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ba shi da tushe daga nan to zaka ga ba addini bane wa ahlul dalalati da sauran masu bibiyan bata min ahlil ahwa'i wa shudhuqi fil furu' masu san zuciya da waɗanda suke bin waɗansu shudhuqi a cikin mas'aloli na furu'a su ma su kama wani abu su makalkale a kayansa misali wasu su ce su qur'aniyun ne ko abin da ya kama da ko khawarij da dai sauran gasu nan kala kala khawarij mu'tazila jahmiya wa gairu zalika min ahali ta'ammuki fil jadal da ma wasu waɗanda waɗanda suke zurfafawa wajen jayayya akan ayoyin Allah ko shari'ar Allah wal khawd fil kalimat suna kokarin kutsawa cikin maganganu da maganganu ne ba da nafsi ba suke so su tabbatar da shari'a wa hadhihi kulluha ardatun lizalal waɗannan tafarki baki ɗayansu mutum ya bujiro da kansa ne zuwa ga bauɗewa wa madhannatun li su'il mu'taqad kuma abu ne wanda zai iya kaiwa mutum zuwa ga mummunan kuduri qalahu ibnu atiya ibnu atiya ya faɗi wannan malai na kalto daga cikin tafsirinsa to Allah ta'ala ya ce zalikum wasaqum bih wannan shine Allah ta'ala ya muku wasiya da shi la'allakum tattaqun tsammanin za ku kiyaye dokar Allah to sai mu tsaya nan wajen saboda lokaci insha Allah in Allah ta'ala ya kai rayuwarmu gobe sai mu dora a inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ta rama alada wanda muke kuskure kuma muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تسلط علينا بذنوبك بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.